sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Da fatan ana shan hanci lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. A wannan shiri namu na hanci yau Juma'a 13 ga watan Oktoba na 2023. To bayan an ji yadda duniyar ta mutu wuni, muna dauke da rahoto akan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya, inda Isra'ila ta ayyana yaki da kungiyar mayakan Hamas bayan harin bazatar da Hamas ta kai mata a ranar Asabar din da ta gabata. Za mu kawo muku rahoto a game da wani taro da kungiyar kwararrun lauyoyi ta Najeriya, Shiyar Arewa, take gudanarwa a Kano da zimmar wayar da kan yan kasuwa akan sabbin dabarun da za su iya amfani da su don daidaita sabani a tsakanin su. A kasar Ghana kuma za a ji cewa gamayyar ɗaliban nahiyar Afirka ne suka shirya wani taro don wayar da kan ɗalibai akan matsalolin sauyin yanayi da irin rawar da za su iya takawa don tabbatar da nasarar matakan kariyar da gwamnati ke ɗauka. Kamar a kullun irin wannan rana, za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli da ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar. A yau shirin ya yi duba akan matsalolin sauyin yanayi da kuma abubuwan da ke haifar da su. Amma dai yanzu ga Hafiz da kashin labaran duniya na farko.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hanci lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar. Fadar White House ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin Gaza, yayin da Isra'ila ke zafafa hare-haren soja da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan Palestine da ya shammace su a ƙarshen mako da ya wuce, yayin da babban jami'in diplomasiya Amurka ya sauka a yankin a ranar Alhamis. Jami'an agaji sun ce bukatu na neman agaji na da yawa, kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke ƙara ta'azzara. Muna tattauna da jami'an Isra'ila game da ci gaba da bukatun agajin jin kai ga al'ummar Palestinu waɗanda su ma abin ya shafa a nan, in ji John Kirby, daraktan yaɗa labarai na kwamitin tsaron ƙasa na Amurka. Kirby da yake amsa tambaya da biyo ta yi masa na tunanin fadar White House game da samar da hanyar jin kai ya ce yana da kyau a yi hakan. Jami'an fadar White House sun faɗa a wannan makon cewa suna magana da Masar game da yiwuwar samar da hanyar ficewa daga yankin. Hanyoyi biyu ne kacal na ficewa daga zirin Gaza a hukumance. Wani babban harin bama-bamai da Isra'ila ta kai ya lalata hanya mafi saukin ficewa, ɗayan da ta rage kuma ta cikin Isra'ila ne. A halin da ake ciki kuma, ‘yan Democrat da Republican amsar dokokin Amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin Biden kan ta hana Iran karɓar kuɗaɗen shiga na mai da yawansu ya kai $6 billion, wanda aka amince za a sake mata ƙarƙashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan. Jami'an gwamnati da dama ne suka duba batun a ranar Alhamis, kasa da mako guda bayan da mayakan ƙungiyar Hamas da ke samun goyon bayan Iran ta kai wani mummunan hari kan Isra'ila da ya sanadin kashe mutum 1,300, sannan aka yi garkuwa da kusan 150, ciki har da yara da tsofaffi. A jawabin da ya wa manema labarai a Isra'ila, inda yake ganawa da jami'an Isra'ila, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce har yanzu Amurka na iya hana taɓa kuɗaɗen a hukumance. ‘Yan jam'iyyar Democrat sun ce kuɗin ba za su je ko ina ba a nan kusa, inda suka ba da shawarar na dakatar da amfani da kuɗaɗen a mataki na wucin gadi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ƙi karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar, sakamakon wani rubutu mai cike da cece-kuce da Prime Minister ƙasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alaƙar ƙasashen biyu ta yi tsami, kamar yadda VOA ta rawaito daga majiyoyin hukuma. Wani babban jami'in gwamnatin Taliban da ya magana bisa sharaɗin sake sunansa saboda ba a ba shi izinin yin magana kan lamarin a bainar jama'a ba, ya tabbatar da cewa saƙon da Prime Minister Pakistan Anwarul Haq Kakar ya wallafa a kan X ya sa suka ƙi karɓar tallafin. Takaddamar dai ta faru ne bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 da ta faru a wasu sassan lardin Herat da ke yammacin ƙasar Afghanistan. nan take Islamabad ta ba da sanarwar cewa za ta aika cikin gaggawa wani jirgi dauke da tantuna 5000 na hunturu da barguna 15,000 kayan abinci kayan kiwon lafiya da tawagar likitoci ga waɗanda bala'in ya shafa hukumar kula da balawi ta kasar ta shirya jigilar kayayyakin inda ta raba cikakkun bayanai a shafinta na internet sai dai sa'o'i kaɗan bayan haka Prime Minister Pakistan Kakar ya bayyana a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na X cewa gwamnatin Taliban ce ta buƙaci Pakistan ta taimaka mata duk kuwa da cewa har zuwa yanzu Kabul bata nemi ƙasashen waje da su aika da agaji ba.
To Hafiz zai dawo da karanto mana sauran labaran amma yanzu za mu kawo muku rahotonmu na farko. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da manyan jami'an Isra'ila a ranar Alhamis yayin da yake wata ziyarar nuna goyon baya ga kasar wacce Hamas ta kai wa harin da ya halaka alƙalla mutum 1,200 lamarin da ya sa ita ma Isra'ila ta kaddamar da har-haren martani a yankin zirin Gaza. Ga Mahmud Lalo da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya hada mana.
Ziyarar ta sakataren harkokin wajen Amurka ta ƙara jaddada goyon baya ne ga Isra'ila yayin da fadan da ya barke tsakaninta da mayakan Hamas ya shiga yini na shida.
The United States has Israel's back. We have the back of the Israeli people. We have their back today.
Gabani ya kama hanyarsa ta zuwa Isra'ila kenan Blinken yake cewa muna goyon bayan al'ummar Isra'ila a yau da gobe da kullum. Muna Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Mun ga irin muna na abubuwan da Hamas ta yi wa maza da mata da yara ƙanana 'yan Isra'ila. Kullum muna ƙara samun sabbin bayanai masu so sarai. Laban da mun ga irin wannan lamari tun bayan bullar kungiyar ISIS. Za kuma mu ci gaba da nuna adawarmu da irin waɗannan ayyuka.
And we will continue to stand very resolutely against it.
Blinken ya ƙara da cewa akwai Amurkawa da harin na ranar Asabar ya ritsa da su waɗanda har yanzu ba san inda suke ba. Kuma ana kan ɗaukan matakan gano inda suke don kubutar da su idan dai har suna cikin waɗanda Hamas ta yi garkuwa da su. A ɓangaren Falastinawa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan Falastinawa 340 aka raba da muhallansu a Gaza. Inda kashi 2 cikin 3 wannan adadi yake zaune a makarantun Majalisar Ɗinkin Duniyar. Kungiyoyin agaji na ci gaba da nuna damuwa kan yadda abinci da ruwan sha da man fetur da magunguna ke gab da karewa a yankin na Gaza. Yayin da Isra'ila ta toshe hanyoyin shiga yankin wanda dan ziri ne dake gefen tekun Mediterania. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yayi kira ga Hamas da ta saki Yahudawan da ta kama yana mai nuna muhimmancin kare fararen hula da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Kazalika yayi gargadi kan kada wani ya kai hari kan Falastinawa 220 da ke neman mafaka a cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya guda 92 dake yankin na Gaza. Amurka dai ta ce 'yan ƙasar ta 27 ne suka mutu a harin na Hamas yayin da ake ci gaba da neman wasu mutum 14 da suka bata. Rahotanni sun yi nuni da cewa Falastinawa 1,500 ne suka mutu yayin da 1,200 suka rasa rayukansu a ɓangaren Isra'ila.
A gaida Mahmud Lalo da wannan rahoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da sauran labaran duniya.
Dan majalisar wakili a bangaren 'yan Republican Steve Scalise ya janye daga yunkurinsa na neman kujera kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su ba shi damar maye gurbin Kevin McCarthy. A daren Alhamis, Scalise ya bayyana wa abokan aikinsa wani zaman sirri da suka yi kan wannan mataki da ya ɗauka. Yanzu haka babu tabbacin mataki na gaba da majalisar wakilan za ta ɗauka. Yayin da 'yan Republican ke kokarin neman wanda zai gaji McCarthy da aka cire a makon jiya. Scalise dai ya ce akwai buƙatar 'yan Republican su dunkule wuri guda idan har ana son a kai ga gaci wajen zaben kakakin majalisar. Tun bayan da abokan aikinsa suka zaɓe shi a matsayin ɗan takarar kujerar kakakin majalisar, Scalise yake ta ƙoƙarin tattaro kan waɗanda za su kaɗa masa ƙuri'a. Sai dai duk da sa'o'i da dama da ya kwashe cikin kwanaki 2 yana neman haɗin kan waɗannan 'yan majalisar, Scalise bai samu nasara ba. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama na sukar ƙasar Sin bayan rahotanni sun nuna cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su sama da 500 da suka sauya sheƙa koma ƙasarsu ta Koriya ta Arewa a cewar wasu kungiyoyin kare haƙƙin na Koriya ta Kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa. An tura waɗanda suka sauya shiga zuwa kan iyakar Sin da Koriya ta Arewa a farkon makon nan. Jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin Asiya ta 2022 da aka gudanar a birnin Hangzhou na ƙasar Sin. Wannan ne dai rahoton tisa ƙiyar 'yan Koriya ta Arewa da ƙasar Sin ta yi na farko tun bayan da Pyongyang ta fara sassauta takunkumi kan iyakokinta na COVID-19 a cikin 'yan watannin nan kafin annobar. Sin na aikewa da waɗanda suka sauya sheƙa zuwa Koriya ta Arewa, inda ake tilasta su yin aikin ƙarfi, zaman gidan yari ko azabtarwa. A wani lokaci ma har sukan fuskanci hukuncin kisa.
Da Muhammad Hafiz Babalde da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu ga rahotonmu na gaba. Shugaban hukumar kare muhalli ta Ghana Emmanuel Saki Uben ya shaida cewa wayar da kan al'umma ita ce hanya ɗaya tilo da za ta iya taimakawa ga nasarar matakan kariyar da gwamnati take ɗauka yayin da matsalolin sauyin yanayi suke daɗa ta'azzara. Shugaban ya shaida hakan ne a wurin wani taron wuni ukun daga mayar ƙungiyar ɗaliban Afirka ta shirya. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoton.
Canjin yanayi abu ne da ke tare da bin adam tun azal. Tasirinsa ga cigaban Afirka ya ta'azzara haikar duk da irin matakan yin tsakani da ake ɗauka don kawo sauƙin illarsa. Wannan taro da ya haɗa da ƙungiyoyin birane guda huɗu da sun ka haɗa da OCSA da kuma Action Aid Denmark ya samu mahalarta daga tarin ƙasashen Afirka da Denmark da za su yaɗar da ilimi da kuma hangensu akan ilimi ɗin da aika-aika na yanayi. Wata wakiliyar ƙungiyar duk ɗaliban Afirka da ta shirya wannan taron ƙarawa juna sani ta nuna cewar lamarin na buƙatar kusanta ɗaliban ƙungiyar matasan Afirkan da ajandar ɗaukan matakan yanayi don ya taimaka ainin a inda aka sa gaba na ilimi da wayewa. Ta ƙara ba da haske akan abin da taron ƙarawa juna sanin ke son cewa
education and student activism for climate justice is a three-day workshop that seeks to strengthen
ilimin yanayi da sa kan ɗalibai don adalcin yanayi. Taro ne na ƙarawa juna sani da ke bigin ƙarfafa haɗewar ajandar duniya in ana zancen ilimin yanayi. Muna da mahalarta daga Nijar, Mali, Burkina Faso, Denmark, Uganda da kuma Ghana. Za mu haɗa kai don samar da abin karatu da za a sanya cikin mana Hajar da Tuni yake aiki a nan Ghana da ƙasashe mambobin ƙungiyar ECOWAS. Director sashen canjin yanayi na riƙo a cibiyar kiyaye muhalli Dr. Emmanuel Tete Oben ya ce kamata ya yi a ƙimsa ɗaliban Afirka da ilimi da ƙwarewar tunkarar mummunan tasirin canjin yanayi a Afirka. Ya ce irin wannan mataki ya kamata ya taimaka wurin isa ga jama'a a yankunansu daban-daban. Akwai wasu makamashi da za a iya amfani da su tamkar mai amfani da ƙarfin rana cikin siffar iska. Saboda haka duk abin da muke aiki a kai dukkanmu yanzu saboda canjin yanayi shi ne mu koma makamashi da ake iya sabuntawa, makamashi da baya lahanta mana mahal. Abin da ke kawo ɗumamen yanayi ya kuma kawo canjin yanayi. A ɗauki wannan taro a matsayin aiki mai kyau. Ɗaliban Afirka suna ilmantar da kansu akan canjin yanayi. Abu ne mai kyau saboda canjin yanayi na tare da mu. Fitar iskar carbon dioxide na ɗaukan shekaru 40 sa'annan ya sauko. Hakan kenan na nufin shekaru 40 nan gaba canjin yanayi zai kasance da mu. Saboda haka akwai buƙatar mu shirya kanmu. Ko menene Jafar Dankobiya masanin kimiyyar yanayi da halittu zai ce shi ne abin da ɗumamen yanayi ke haifar mana.
Na farko akwai yawan zafi, akwai yawan kuma haɗari kaman abin da ake cema flood sannan akwai kuma shi wannan droughting da aka sani dukan ga yana kai mu ga rashin samun yawan abinci shi yasa muna samun matsalolin abinci dalilin wannan sakiyar yanayi sannan yana kai mu da cururuka yana kawo cururuka da dama ba a saba da su ba
wasu mahalarta taron dai sun nuna farin cikin su dangane da irin abin da aka koyar da su Radwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas to daga Ghana kuma zamu nufi kanan dabo a Najeriya batun sulhu tsakanin yan kasuwa dake takaddama da juna akan harkokin cinikayya da aikin dokoki na zamani wajen tafiyar da harkokin kamfanoni kana da kare haƙƙin masu fasaha su ne muhimman batutuwa da suka mamaye ajandar taron shiya na kungiyar lauyoyi ta Najeriya NBA wanda ke wakana a Kano Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto.
Wannan dai shine karo na farko cikin shekaru fiye da 50 da kungiyar ta NBA ke gudanar da irin wannan taro a yankin arewacin Najeriya. Taron wadda sashen kula da dokokin da suka shafi cinikayya da mu'amalar kasuwanci na kungiyar kan shirye gudanar da shi cikin kowace shekara na da manufar ilmantar da lauyoyi da yan kasuwa da masu fasaha da sauran masu ruwa da tsaki kan sabbin dokokin tafiyar da cinikayya da kamfanoni. Barista Wada Ahmad Wada shine shugaban kwamitin tsara taron.
Abinda muka kalla muka kawo shi jahar Kano shine na farko dai Kano ita ce cibiyar kasuwanci a arewa kuma tana kusan zamu ce ita ce ta biyu a fadin Najeriya wajen harkan kasuwanci idan ka cire jahar Lagos. So saboda haka sai muka duba muka ga muna da yan kasuwa, muna da waɗanda suke so su zo su dinga zuba jari a jahar Kano kuma ya kamata mu inganta ilimin lauyoyin mu wanda suke aiki a Kano su san amfani da darajar su samu ilimi akan wannan bangare na arbitration da corporate governance da kuma intellectual law property practice shine kare haƙƙin masu fasaha sannan kuma akwai lauyoyi wanda su ba kota suke zuwa ba suna kula da irin waɗannan abubuwan da suke zuwa suna dawowa a bangaren kamfanoni su ba su shawara ta yadda za su gudanar da harkokin su cikin tsafta ba tare da sun karya dokokin hukumomi ba
Dr. Fatima Kere Ahmad dake zaman shugabar sashen kula da dokokin ci da suka shafi cinikayya da mu'amalar kasuwanci na kungiyar lauyoyin ta NBA mai kula da yankin arewacin Najeriya ta fayyace muhimmancin rungumar tsarin sulhu a tsakanin yan kasuwa da suka sami rashin jituwa a sha'anin kasuwanci.
Ta san cewa yanzu akwai cases da yawa a kotu kuma a duniya gaba daya ana moving away daga kullum a ta zuwa kotu da paper da paper saboda sana'a da yake yarjejeniya ce tsakanin mutane saboda haka ne idan har yarjejeniya ce tsakanin mutane me zai hana a zauna a yi sulhu to sulhu ce arbitration kuma shine muke so mu nuna ta mu tsaya da cewa komi ba shi za ku gudu ku ce of course dole za a je court akwai dalilin zuwa court amma kuma idan kun ga kun rubuta ku zauna ku yi sulhu mana sulhu ba sai an yi ka bata lokaci sai business ba mun da zai iya jira bane ana court shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai samu sulhu yoyin mu na arewa su dinka tunanin wannan sulhu sai sorry su gama kesi ku ba biya su kuɗi su
da yawa daga cikin lauyoyin da ke yi wa kamfanoni aikin lauya ko ɗaiɗaikun yan kasuwa sun yi maraba da matakin kungiyar na NBA na zaburar da masu ruwa da tsaki akan alfanun aiki da dokokin sulhu a kasuwanci tare da kare haƙƙin masu fasaha
wannan ya ƙara min ƙaimi yadda duk inda za a yi taron nan ko a ina ne a Najeriya yanzu zan tabbatar cewa kamfanin mu sun shiga ciki kaga kaman yanzu in ka shigar da case high court yanzu kafin a ce an saurari wannan ƙaran ma an kira ku a ce ku zo ku yi tozali da alƙali sai kun yi akalla kwana 90 kuna canje-canjen takardu
Barista Muhammad Usman Oloje kenan da ya wakilci rukunin kamfanonin AA Rano a wurin taron tunda kungiyar ta NBA ta sha alwashin ci gaba da shirye irin waɗannan taruka a jihohin arewa matakin da tace zai karfafa gurin yan kasuwa wajen bunƙasa tattalin arzikin yankin na arewa baki daya Mahmud Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kuri To ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar to masu sauraro ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzam. Sauyin yanayi wani al'amari ne da yake tasiri a bangarorin rayuwa daban-daban, kama daga yanayin dumamar yanayin zafin muhalli, tsarin saukar ruwan sama, haurawar teku da dai sauransu. Baya ga haka, masana sun alakanta waɗannan sauye-sauye da ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa don inganta rayuwa, kama daga kafa masana'antu, noma abinci, samar da hanyoyi, makamashi da kuma sare zazuzzuka, kamar yadda masanin al'amuran sauyin yanayi a Kamaru Malam Awul ya shedawa abokin aiki Muhammad Rabiu Ɗanba cewa
a cikin dalilan mun kasashi kuma gaba yana da kananan dalilai kaman haka: samar da makamashi, wato akwai mutane da suke daukan itatuna su zo su kona har su yi su gawayi, wannan yana ka sanjin yanayi. Sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi na yau da kullum, wato kaman su izin a ce yau injin kera mota, shi yasa yanzu a Turai aksari ake so komai da electricity yake aiki. Inji yana haddasa sanjin yanayi ba na wasa ba. To yanki itatuna a kananan dalilai shi ma yana sanjin yanayi, don itatuna abu inda itatuna yake da yawa, masana sanjin yanayi suka ce yana jan ruwan sama. To idan ka yayyanke itatuna, to inda aka san sha'anin amfanin itatuna ma ana kiran shi la lutte contre le désertification, wato shi azo ana shuka itatuna shi yana koran desert. Inda aka shuka itatuna desert na matsawa baya, in an shuka itatuna desert na matsawa baya. To ku a desert ana shuka itatuna domin desert ya matsa baya, ku kuma ku zo kuna yanke itatuna kuna matso da desert.
Wasu sassan Nijar a wannan shekara suna fama da matsalar fari, lamarin da ya janyo karancin abinci a wannan yankuna, kamar yadda mataimakin da'irar ta koya a Nijar ya shedawa abokin aiki Mansur Sani.
Lalle wannan hakika ne, mun samu karamcin saukar ruwan sama a wannan karkara tamu, wuri da yawa ruwa ba su isa ba, shi yasa abinci abin da ya shafi hatsi, dawa, gujiya da wake da ciyawar dabbobi kurmus suka bushe a halin da ake ciki. Na gaugawa da za a ɗauka shi ne za a ci gaba da sayar da mutane abinci da rahusa don a samu a karyar da tsada abinci.
Malam Adamu Mai Saje manomi ne a yankin Gondare a kasar Kamaru, yayi wa abokin aiki Muhammad Rabiu Ɗanba bayani a game da yadda sauyin yanayi yake tasiri a harkokin noma a Bana.
Sanjin yanayi kaga kamar mu nan mutan Gondare da can ba mu san shi ba, kaga noma a gojen mu nan lokaci biyu muke amfani da shi, a lokaci biyu nan a lokacin da in aka shiga rani muke amfani da ruwan kogi ko kuma ruwan tafki da muke tsayarwa, kaga muna wannan wahalan mu ja abin pompi da wanne wanne. To yanzu da sanjin yanayi yazo kuma kaga akwai wani hatsin da muke shuka shi kuma shi kaka ta buso muke shuka, yanzu mun shuka sanjin yanayi yazo ya fara fitar kai shi, kuma asalin wannan hatsin bai son ruwa, ruwan yazo ya taba shi dai ya lalace gaba daya. Masara hakan tafiyan da muke tafiya da shi yanzu shi ma in ya fara tira ne aka fara rana sai kaga ya so maja, in sanjin yanayin yazo ruwan yayi masa yawa kuma wanda ya fara fitan bije maka amfani ba sai fara lalacewa, gashi dai ya fara gindinsa ya fara ja, kowane irin taki ka zuba masa kuma bai zai sake kama ba don tun cikin jijiyar in ya mutu. Mu je kuma kaman abin da gano ma fondateur shi asalin shi gashi dai muna shuka shi a raba ne, to amma shi ma ruwan yayi masa yawa banan nan da muka shuka shi ruwan yayi masa yawa duk hakan ne ya lalace, irin ka aje shi a wuri da ba shi kaje ka dasa ban dai sanye masa yawa dai ya fara tsira mu dauka mu je mu tona wuri mu sassaka shi ya kama. To sanjin yanayi ya kawo banan nan duk wayannan abubuwan in ya lalace bai kama ba.
Shi kuma Malam Iyasu masanin harkokin sauyin yanayi ya yi karin haske a game da muhimmancin tsirrai da itatuwa.
Yanayin canjin yanayi abinda yake kawo canjin yanayi ya kawo zafin gari ko zafin jiha gaba daya, rishin albarkatun daji abinda duk yanayin da ya zama cewa ba kuma irin bishiyoyi manya da kanana to dole sai a samu canjin yanayi a wajen mai zafi wanda zai kawo zafi a gari ya kawo zafi a gurare daban-daban inda ba za a samu kwanciyar hankali ba amma duk inda ya zama cewa akwai yanayi mai dadi a wajen to akwai bishiyoyi manya akwai kananan bishiyoyi kananan bishiyoyi za su ba dan adam kariya mai kyau ta lafiyar jikinsa manyan bishiyoyi kuma za su ba dan adam kariya ta zafi zafi ba zai kiduma jama'a har a rika barin guri zuwa wani gurin da neman sanyi ba canjin yanayi kenan duk inda ya zama cewa akwai bishiyoyi manya akwai kanana to ba a canjin yanayi mai zafi a wajen sai dai a yi mai sanyi kuma mai dadi dan haka idan ana so a yi rayuwa mai kyau mai dadi sai a dasa bishiyoyi manya da kanana manya su zama koda ba a duka unguwa ba ya zama duk irin kilomita 1 2 akwai bishiyoyi masu girma wanda za su kare iska in sun kare iska mai zafi su kuma su kawo mai sanyi ma jama'a bishiyoyi su suke kawo canjin yanayi mai sanyi ya dare da gari ya dare da unguwa in akwai bishiyoyi a cikin unguwa to ba a yanayi mai zafi sai dai a yi mai sanyi
ne sauraro a nan za mu da sa'aya amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ara mana rai za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Muhammad Sani da Muhammad Rabiu Danba da kuma dokacin waɗanda kuka ji muryoyin su sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu take mana fatar alkhairi kafin mu sallama da ku masu sauraro ga Hafiz ya sake dawowa da labarai wannan karo a takeice
Fadar White House ta bi sahun masu yin kira da a samu da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin Gaza yayin da Isra'ila ke zafafa har-haren soji da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan Palestine da ya shammace su a ƙarshen mako da ya wuce yayin da babban jami'in diplomasiya Amurka ya sauka a yankin a ranar Alhamis jami'an agaji sun ce bukatu na neman agaji na da yawa kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke kara ta'azzara a halin da ake ciki kuma yan Democrat da Republican amsar dokokin Amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin Biden kan ta hana Iran karɓar kudaden shiga na mai da yawan su ya kai dala biliyan 6 wanda aka amince za a saki mata karkashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ki karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata bayan girgizar kasa da ta auku a kasar sakamakon wani rubutu mai cike da cece kuce da Prime Minister kasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alakar kasashen biyu ta yi tsami kamar yadda VOA ta rawaito daga majiyoyin hukuma wani babban jami'in gwamnatin Taliban da ya magana bisa sharaɗin sake sunansa saboda ba a ba shi izinin yin magana kan lamarin a bainar jama'a ba ya tabbatar da cewa sakon da Prime Minister Pakistan Anwarul Haq Kakar ya wallafa a kan X ya sa suka ki karɓar tallafin dan majalisar wakilai a bangaren 'yan Republican Steve Scalise ya janye daga yunkurinsa na neman kujerar kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su ba shi damar mai gurbin Kevin McCarthy a daren Alhamis Scalise ya bayyana wa abokan aikinsa wani zaman sirri da suka yi kan wannan mataki da ya ɗauka yanzu haka babu tabbacin mataki na gaba da majalisar wakilan za ta ɗauka yayin da 'yan Republican ke ƙoƙarin neman wanda zai gaji McCarthy da aka cire a makon jiya
duka shirin namu na hantsin yau kenan sai kuma zuwa an jima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballa da ya karanto mana labaran duniya sai kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da ma wanda ya kula mana da na'ura ni Aisha Mu'azu ake muku sallama ma'assalama